Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Mukarraban shugaban Najeriya Bola Tinubu sun ce za su tabbatar da an gudanar da binciken da ya dace da kuma hukunta gwamnan babban bankin Godwin Emefiele kan laifuka da ake tuhumarsa na zagon kasa da tattalin arziki. Na kan gaba a mukarraban, Ibrahim Kabir Masari ya ce sun ji daɗin yadda shugaba Tinubu ya dakatar da Emefiele ba da wani jinkiri ba. Ibrahim Masari ya ce hakan ya nuna yadda shugaba Tinubu zai dau mataki akan waɗanda suka yi abin da suka ga dama da amanar da aka basa a baya. Shahararren dan majalisar wakilai Gudajika Zaure da ya yayata bayanai daga kwamitin shugaban kasa na binciken haraji da bankuna ke karba, ya ce ya tattara takardunsa a tsaf domin bada shaida akan zargin badakalar da Emefiele da mukarrabansa suka aikata. Wata fashewa da ta afku a masana'antar roka da bamabamai a Turkiya ta yi sanadiyar rugujewar wani gini a jiya Asabar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikata biyar da ke ciki. Fashewar ta faru ne da misalin karfe 8:45 na safe a harabar kamfanin sarrafa injina da sanadaran mallakar gwamnati da ke wajen babban birnin kasar Ankara, inji gwamna Vasif Sahin yana shaidawa manema labarai. Sahin ya ce mai yiwuwa fashewar ta faru ne sakamakon wani sanadari mai guba a lokacin da ake samar da sanadarin dynamite. Masu gabatar da kara sun fara gudanar da bincike a hukumance, inji shi. ‘Yan uwa sun garzaya a harabar masana'antar domin samun labarin ‘yan uwansu, inji tashar. Jihohin Gujarat da Maharashtra da Goa da wasu yankuna na gabar tekun yammacin Indiya na cikin shirin kota kwana, bayan da masana yanayi suka yi gargaɗin cewa guguwar iska mai ƙarfin gaske a tekun Larabawa za ta ƙara tsananta cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Hukumomin sun faɗa wa masu kamun kifi da su dakatar da ayyukansu na tsawon kwanaki 5 masu zuwa a gabashi da tsakiyar tekun Larabawan da kuma yankin Saurashtra na Indiya da Kutch, gabanin mahaukaciyar guguwar ta Biparjoy. Ma'aikatar kula da yanayi ta Indiya, wacce ta ware Biparjoy a matsayin guguwa mai tsananin gaske, ta ce a ranar Asabar tsarin yanayi ya kasance kusan kilomita 620 a kudu maso yamma da babban birnin hada-hadar kudi na Mumbai. Hukumar yanayin ta yi gargaɗin samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a keɓaɓɓun wurare a jihar Kerala da yankin Karnataka da ke gabar teku nan da kwanaki 3 masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa a ranar Juma'a cewa tana damuwa ainun dangane da yadda kawancin soja tsakanin Rasha da Iran ke ƙara bunƙasa. A cewar ta, hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga Rasha wajen farmakin cin zari da take yi wa Ukraine. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Linda Thomas ta ce wasu takardun bayanai da Amurka ta samu sun nuna yadda Iran ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki a sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da kuma samar da kayayyakin yaƙi. A cewar Linda Thomas, kayayyakin yakin da suni Rasha ta samu sukunin kai hare-hare a kan Kyiv, babban birnin Ukraine, a makonni da suka gabata, al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula. A ƙarshe, gwamnatin ƙasar Somalia ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabab suka kai a kan wani otel a birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar, a ranar Juma'a. Kafofin labarai na gwamnati sun bada rahoton cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar murƙushe mayakan na ƙungiyar Al-Shabab waɗanda suka yi wa otel ɗin Pier Beach Hotel ƙawanya da almurun ranar Juma'a. Kana daga bisani, dakarun na gwamnati suka ceto adadi mai yawa na fararen hula da ke ciki. sai dai babu wani bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma akasin haka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda Ridwan Abbas ya hada mana matasa da manya masu ruwa da tsaki waɗanda ƴan gudun hijira ne daga kasashen Afirka ta yamma waɗanda a yanzu haka suke zaune a kasar Ghana. Yau za mu tashi a inda Abdullahi yake bayani. Abdullahi kuma zai bada tarihin inda ya fito. Abdullahi, bismillah.
Sunana Abdullahi daga Nigeria kasar Niger State, amma mahaifiyata tana zaune a Niger Agadez. Shi yasa na kawo ziyara nan Ghana wurin National Chief Imam. Shi yasa na kasance tare da ƴan uwana wanda suka fito daga Niger sakamakon ziyaran su. Sai ya kai ga mana asira aka ce akwai zama a nan wurin, shi yasa ni ma na halarta a matsayina na ɗan Niger wanda mahaifiyarsa take tare da wannan jini. Ina kira ga gwamnati, shugaban kasa, da ya dube su da idan adalci da idan rahama bisa yadda yake taimakon al'umma gaba daya. Muna jin ayyuka da yake yi daga Najeriya, haɗin kan da yake da sauran shugabanni na kasashe da kasashen Najeriya. Kowanne kasa suna da ambassadors nasu, saboda irin matsala in ya faru da waɗanda suka fito daga wannan kasa. Na yi imani nan Ghana ba za a rasa ambassadors da ya fito daga Niger ba. So idan mai girma shugaban kasa ya ji wannan korafi na al'umma da suka fito neman halalin su, so ya kamata wannan ambassadors din ya zo ya duba halayen da suke ciki. In akwai wani gudunmuwa ya kamata a ce an taimaka musu da shi, inda akwai wanda yakan fito da guzurin mota ne ya zo kafin ya samu sana'a, sai ya yi da kyar ya samu abin da zai ci. So ya kamata a ce gwamnati ta dube su da idan rahama. Wani yana nan yana bu wani hanya ne bai fito neman halali ba, su kuma sun fito neman ne. Don haka ya kamata shugaban kasa ya duba ya yi musu adalci. Waɗansu ba su da wurin kwana, gashi muna cikin damuna ne, wani ruwa yana dukansa ya rasa inda zai, kuma ambassador ila yana nan a gidan shi yana shan AC bai san halin da mutanen kasansa suke ciki ba. Muna kira waɗansu shugabannin, shugaban kasa zai dube su ya ce a duba su, sai manyan su rike haƙi. Muna kira yayi sima Allah, sima manzon Allah, in an ce ba su haƙin waɗannan bayan Allah su dube su a gina musu inda za su zauna, wanda bai da jari a bashi ko da kadan ne, wani da kadan zai tashi. Muna kira ga wannan shugaban kasa, Allah ya kiyaye mana shi, ya kare shi da duk inda zai shiga. Su kuma inda suka fito nema, Allah ya hore musu, Allah ya buda musu, ya kare su da dukkanin shari. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya Allah ya buda ma kowa albarkan manzon Allah.
Ni ma sunana Amir Abdullahi, ina cikin nima mazaunin Najeriya ne kamar yadda wannan bawan Allah ya bayani, amma mahaifina yana cikin garin kana cikin kasar Niger wanda ya haife ni, amma mahaifiyana ɗan Najeriya ce. Ina rayuwa a Najeriya, haife ni a kasar Najeriya, duka shekaru na da rayuwa ta gaba daya na yi shi a Najeriya ne. Sannan kuma Allah ya kawo ni kasa a kare yanzu Ghana, muna tare da 'yan uwana wanda suke zaune a cikin kasar Akara, wato Ghana. Muna tare da 'yan uwana 'yan Niger gaba daya, duka ina ganin irin rayuwar da muke yi gaba daya mu duka. Haka Allah, kasar Niger kasa ce mai albarka, sannan kuma iyayenmu ke ciki gaba daya. Sannan ni kamar yadda nake zaune a Najeriya, amma mahaifina yana zaune a cikin Niger ne wanda ya haife ni, domin wata rana ni ma ina yi koma yin zaune a cikin Niger ɗin. A gaskiya yadda na ga 'yan uwana duka suna zaune a cikin inda muke zaune, to ba zan ce da matsala ba, domin duk abin da ka gani ɗan uwanka ya shiga kakka ce za ka mai kallon banza ko kai mai kallon wofi ko kai mai kallon wani abu. Kamar yadda muka zauna tare da su gaba ɗaya, kowa na ganin mutuncin kowa, yana ganin kowa da mutunci, duka muna zaune a rayuwa. To amma dai gaskiya na hango wasu matsaloli wanda suna da bambanci da inda nake zaune. Shugaban kasa, ina kawo kuka a gare su da iyayenmu da 'yan uwana gaba ɗaya, saboda a inda muke zaune ina ga akalla mun kai mu 100 kila a XC kenan, mun kai mu 100. Amma kuma kila baka iya cire mu da muke cikin Najeriya, ba za ka iya cire mutum uku ba lahiyu wanda suka hito daga Najeriya suka zo suna neman abin nasu na kansu. Jidda kasa na Najeriya, tabbas mu ma muna da matsaloli wajen fannin tsaro da wasu abubuwa dai wanda ya kamata a ce mutanenmu sun fito sun zo sun nemi wani abu ta kasa. To amma bai sa haka ba wasu sun tsallako sun nema saboda yunwa ta fi ƙarin komai domin Allah. Me yasa ba su yi ba saboda yunwa ya sa wa'annan wasu daga ciki da iyalansu da wasu abubuwa da ba aikin yi ya sa dole suka tsallako suka zo nan suna neman don su taimaki kansu. Saboda Allah ina neman kamar yadda ɗan uwana ya magana ya kamata a taimake su a samu musu wani reshe wanda ya kamata a ce ba dole sai su dinga fitowa ba saboda aƙalla cikin mutanen da ke cikin Nijar ƙila a ƙauyenku kun kai ku 500 to za ka iya samun kusan 300 ko 200 sun yi ta waje. Wannan 300 ila su ne in wata guguwa ta faɗo cikin wannan ƙauyen su za su iya kare shi to kuma ba su nan. To kaga in ya zo sai ka ji an ce kawai gashi yan wani abu ya faru ba fata muke ba Allah ya kiyaye.
Bisa ƙorafe-ƙorafen da muka kawo muna neman alfarma ga wannan gwamnati namu shugaban ƙasa Bazon muna neman alfarma. In ya ji wannan abin muna nema a share mana hawayenmu da wuri muna miƙa godiya ga sarki Ridwanu wanda in shugaban ƙasa zai nemi taimako ko da akwai ambassador a nan wurin muna so a tuntuɓe shi sai sarkin saboda ya fi kusa da mu. Shugaban ƙasa zai iya wakilta wani can mu ba tare da mun san sa ba sakamakon jin ƙorafe-ƙorafen da ƴan uwa suke ciki ya zama an ce mai ga wani abu a je a gina ma mu da muka fito daga Nijar muka fito nema a ce a tallafa mana ya zama an yi amfani da maganan da muka yi ko da hotunan da aka yi mana ya zama mu ba mu ga tallafin ba. To dan Allah muna tare da sarki wanda muke tare da shi wanda yana tausaya mana muna miƙa kokenmu a gare shi yanzu muna neman alfarma ya zama an tuntuɓe shi muna neman alfarma a taimaka mana a ko inda sun fito nema ba su da shi ba su da kuma inda za su zauna kuma cikinmu akwai waɗanda suke da inda za su zauna nan wurin akwai inda waɗansu suna mana kallon wulakanci ƴan Nijar ne ku ba mutanen karaba ba mutanen kaza ba. To ya kamata a ce tunda har mun fito nema ya zama muna shugaban ƙasarmu ya share mana hawaye ko da da wani abin da bai taka kara-kara ba ne mu muna da shi amma muna da waɗanda ba su da shi. Dan haka muna ƙarƙashin sarki Ridwanu wanda ya kamata a ce a tuntuɓe shi da duk wani alkhairi da shugaban ƙasa ya yi niyyar taimakwa ma ƴan Nijar da suke ƙarƙashin Ghana ƙarƙashin nan Akara ƙarƙashin Inuwa shugaban ƙasa limaminmu National Chief Imam Allah ya saka mishi da alkhairi muna miƙa ma shugaban ƙasa godiya Allah ya rufa mai asiri.
Ine Basiru ƙwarin baki kwamin da kora to magana ta farko da zani lokacin cikin azumin nan shugaban ƙasarmu Bazoum ya muna wani taimako wanda ya tura wata furuje wadda ta zo cikin kwamiyin da kora an ba mu aiki kalilan wanda an kace muna mu je mu yi aikin nan mu samu dan abin da mun ka sha da azumi mu samu kudin trita. To ni lokacin da an kai wannan aiki ina can an ƙara wannan aiki da aka ƙara wannan aiki aka ce aiki zai zo mun yi jira aiki bai zo ba sai na ce to bai ƙara mu tai wurin nema. To dan Allah da Annabi furuje mai shigowa cikin ƙasar Nijar a taimaka mana matasa a neman muna aiki da mu da ƙannanmu da yannanmu mu tsaya gaban iyalinmu ma'adanai su da tsofaffi. Wani uba ne ya tsuwa uwa ta yi ta tsuwa amma saboda babu cikin gida dole sai ka tafi ka shiga duniya ka nemo ka kawo a ci amma ya hanka maka wani tallabi wanda za ka a taimakonka ka tai ka diba abin nan wanda anka baka hanya aikin nan wanda anka baka wanda za ka yi shi za ka taya ka kawo uwayenka su ci. Muna son wannan ahuwa.
Ni ne Sa'idu cikin birnin Akara abinda ke damun mu yanzu ka fito da Nijar ka zaka cikin Akara ka shiga za ka taya gari kana neman abinka abinda za ka ci ka sha amma suna faɗin magana banza suke faɗi mun ki tsaya cikin ƙasarmu ba mu ji abin da suke faɗi ba mu tsaya cikin ƙasarmu ga ɗabinmu ko da ba mu jin abin da suke faɗi mun san magana banza suke faɗi. Dan Allah dan Annabi shugaban ƙasarmu ka samu a wadda za mu samu inci cikin ƙasarmu mu tsaya mu bi abin da za cikin ƙasarmu. Cikin ƙasarmu ma akwai aiki inda yanka ɗan muna cikin ƙasarmu mun samu ne amma mun fito ƙasarmu mun shigo ta Afirka mun shigo cikin Akara ba ma Akara ɗaya ba ƙasashe da yawa mutanenmu na ciki wasu wani yana nan wani ba uwayenmu ba ma kakannin uwayenmu wani tsohon gaggani shi da yake abanga yake bida abin da zai ci sai ka tausaya mai amma kuma ana mai rinin wayu kuma abu ga hannun dai kana ganin walakin cikin gari kuma dai ya saboda ba mu samu shugaba da zamani mu zama cikin ƙasarmu na ba inda mun ka samu sa mun ka zama cikin ƙasarmu duk wani abu ba za mu gani ba an ka bidan muna aiki lahalo cikin ƙasarmu duk wanda an ka bidan abu an ka bashi ya tsaya cikin ƙasarmu. amma saboda ba bidin mai ba ya ta haya bidin mu amma zama gida bashi saboda babu wanda zaka gare ka kuka zama sai ka haye
wa alaikum har yanzu dai ni mun hanisi ya haya barin baki wato kira na kuma ga shugaban kasa har yanzu da Allah a kara taimaka mana yanzu nan ga inda mun ka tona ga gane mun ka shigo gane kamar dai mun shigo kasa mu lafiya lo muke ji amma saman hanyar nan mun ka tsallaka mun ka ce zamu shiga Niger ko kuma zamu tahowa gaskiya muna samun matsaloli dan saboda za a tambaye ka wani sun kudi haka in baka da hammalin mutum ana idan ni gaba na gani wanda aka kamce da mali to da Allah da annabi adiba muna wannan da Allah daina muna hakan kuma akwai muna da bukatar wani hanya wanda daga da koro hanyar nan ya tsaya to mu an ce muna zai wuce can garin mu can zai wuce can korahan to mu dai har yanzu ba mu ga alama ba da Allah a taimaka ai mun kokarin wannan eh da Allah a taimaka ai mun wannan kokari mun san ana kokari amma a kara kokari har yanzu
sunana Muhammad Usman na fito daga Niger jaha Maradi ina da koro ni dai abin da dangance da zan fadi duk dai abin da an uwa na so ne san fadi amma abin da zan kara bayani din shi dangance da ko kana gida haka misali kana kasuwa kana juya business bai wuce na jika 200 haka amma za a zo a yanka ma patent wanda ma ya wuce ma business din da kake yi wannan lokacin dole sai ka rufe kasuwar nan da kake yi shi yasa nake son shugaban kasa kara duba mana ana kokari amma a kara mana kokari kan dangantaka da wannan abu kana jujjuyawa kana ta fama da iyallanka amma za a zo a yanka maka patent kasuwar nan da kake yi sai ka rufe saboda baka kai biya wannan kudin shi yasa kara duba mana
ni na mamman yalo duku a garin Alhaji Buwa wani wanda ake ce ma yana da wanda ake ce ma hambali prefe na garin duku to ni na abu da muke korafi mai girma bazan ka taimaka ma jama'a matasa su samu aiki yi shine ke sa muna baro gida muna tahwana a yanzu haka ma da muke nan ne muna son kuma tallafi ka tallafa muna saboda abubuwan kiwo ko aikin gona ko aikin lambu ko su abubuwa wanda dai ake kawa mutum ya samu abin da zai ci duration abin da za a ci na kaga jama'a suna zakkuwa nan suna nema suna haɗe su tashi suna nema su samu su hidda kansu da kannan mu da uwayen mu da yannan mu duk suna can wasu suna da aiki wasu ba su da kishe sana muke baro su sai mu taho nan mun dan samu abin da muke samu muna bada eh a yanzu haka nan ma ni da nake nan ina a garin ga ni ne garin Alhaji Buwa nake mamman Yalo nake to amma yanzu haka ma zaman da nake nan ne mata ta guda biyu ko da ta haihu wanda ta haɗa ya mace wata da namiji to a yanzu ma nan da nake har yanzu ban samu taya gida ba akan abin da nake nema haihuwa biyu gana ni kuma ina da shekara 40 ba ɗaya yanzu haka ina da ɗa 10 gare ni amma kuma tallafin abin da zan ba su na shi yasa na ni baro gida yanzu haka ma ina son tafiya gida amma saboda banda abin da zan tafi gida yanzu haka ma nayi biki guda amma ban yi gura ba dan gudan ma ya kusa kai sati 4 na harkon kuma yayi wata 3 dani to kuma kauna ta ma da ta haihu ni na bada abin yi kuma ni armar da ita to duk abin da nake nema na nake samu ina musu ina tallafa musu haka ne na kuma da nin mishi aure wajen wannan yawon na da nake na shi mai ka ina bada abin zan kare kaina ni mishi aure kuma ni kuma kauna ta nin mata sanan ga wannan haihuwar da ni guda 10 eh kuma rashin abin da zan tsaya gida na shi yasa na ni zakana anan akara eh amma muna da kuma shugabanni wanda muke tare suna tallafa muna eh hazala wahala
ni ne hayya wala daga Kwaro kukan da ke gare ni kukaran waya ɗaya ne wato wurin wanda muka yi tunan da zaman gana gare da muke nan duk majiya karfi ne sannan aiki ne muke so wanda duk ɗan wani ke faɗi a kawo a bada musu a Niger da mu aiki ba sai na gwamnati ba mu dai in talaka maka gada a aiki ne karfi ne kana talaka zai zo dai misali da safe ji ya samu abin da zuwa ciyar da iyali da abin da zai rufa kansa a asiri shi ne muke bukata eh assalamu alaikum
eh ni ne Isu Ya'u ɗan Niger mazaunin Accra Ghana eh unguwar Fadama ina ma kowa fatan alkhairi eh ni dai bakin korafi na da shugaban mu shugaban jamhuriya korafi na yau in muka haito daga gida tun daga cikin kasan mu akwai inda zaka zo karta ma za a tambaye ka a matsa maka kai karti kana da kartin ka za a ce ma'aikatan nan za su karbe ka kudi su ce su amsa kartin ka su aje su ce ka ba da wani abu kana matsayin dan kasa a ce sai ka ba da dala 100 eh kira na gaji sannan kuma in ka shigo Najeriya muna samun matsaloli da yawa. Kana zuwa Najeriya in ka zo, kana zuwa cikin ma'aikata na Najeriya, za ka ji an tambaye ka wai ina irin nasu. Ma'aikata za su tambaye ka, magireta ko wani abu zai tambaye ka ina irin nasu. Cewa da mu ɗan Niger kenan muna neman shugabanmu, shugaban jamhuriya, ya taimaka mana ga wannan matsaloli da suke damunmu game da waɗannan mutane wanda suke damunmu.
Da waɗannan bayanai na Yusuf Ya'u daga Niger, amma mazaunin ƙasar Ghana za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Ridwan Abbas da ya haɗa mana shirin daga ƙasar Ghana da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo Muryar Amurka. Sunana Mansur Sani, nake farin cikin gabatar muku da shirin rayuwar birni daga nan maradi jamhuriyar Niger, inda cikin ikon Allah na yi gama dakatar da wani malami mai sana'ar aikin yankan farce.
Sunana Mamman Tasu ne, Kwarnaka, kuma Kwarnaka ina nan ƙauyen Kwarnaka Galadima. To yanzu dai ina samun shekara 30, cikin 30 din nan wanga aiki shine mun ka fara. Ina fara shi dai na zo Ghana dai na yi.
Har Ghana gaji yanka akaiwa?
Ya sami shekara guda. Ni dawo gida noma, kuma ni cika ƙararren tsananin ne garin mu Maradi, ina yankan farce. Ni zo wata biyu, wata guda sai in koma gida. Kuma an yi ruwa sai mu taimu noma mu dawo.
To bangaren abin da ya shafi iyali wa, akwai mata nawa da yaro?
Yanzu dai ina da mata guda, ina da yaro hudu, namiji uku, mace guda.
To bangaren abin da ya shafi wannan sana'a kafin a yi ta, an yi karatu na boko ko na arabiya?
To yanzu dai mun fara dai karatu na boko. Sai ta yi tun wancan lokaci. Bakin gwalwado dai mun yi
na Muhammadiyya fa?
Na Muhammadiyya.
Karatu na addini nake
cewa. Na addini musulunci.
Shi ma an taba.
Mun dan taba.
To a duk lokacin da mutum ya je birni, in aka ce daga karkara yake ko wani gari wanda ya hana shi ci gaba da sauransu, akwai kalubale da yake fuskanta. Me ka fuskanta, wani irin matsaloli ake samu a cikin birni ga wanda ya zo ta yana bako?
To birni dai yanzu mutum yana bako ya kama jiki ne, har ya zo sana'ar da yake, ya zo ya koma. Ko ba za a ce mai koyi ba.
Idan fa bai kama jikin ba.
To an sa kai ne wani abu hakan ga, ka gani an ka tabke shi dai shi yamma kai ne.
Kamar mi wani abu.
An sa kai ne wasu ya ɗauki wani abu wanda ba na shi ba, kaga shi ne abba daɗi.
Aran kaya haka sai a sha bamban.
Amma mutum ya tsaya ga sana'a, in ta kai ta karo ma sai ya dawo gida ne yana ci.
Akwai sana'o'i da yawa, me yasa ka zaɓi sana'ar yankan akai fa?
To ita yanzu dai ƙarami dai muna yanta ne yanzu, an mun samu jaji muna ajin su. Mu kama sana'a ta kayayyaki harin sai da wani lemu ko wata gwaba ko wani mangwaro, muna ai aji sun mu kama sana'a.
To a bangaren zamantakewar ka da al'umma, ka ji wurare da yawa, ka ga mutane kala da kala, ni ka karanta a cikin rayuwar birni game da mu'amaloli da mutane yanda kake haɗuwa da hulɗa ku da su?
To yanzu abokan wanda muke yawo, akwai ma wanda yanzu musamman an zo suna jira na yanzu mai yankan harci.
Mutum ne kawai kai
ya riga ya yarda da ni, kuma ina da ma wani aboki ma hakira na hakiri
kai tsaye saboda aikin, kuma ana samun biyan bukata.
Ana samun biyan bukata.
To yankan farce dai mutum zai ba da kanshi, kamar ya ba da wayan shi ne sai ya yarda da kai yake a banga. Yaya ne kuke fahimtar juna game da al'umma, irin yadda karkara mutum ya saki jiki ya baka komai da komai?
To in ka dan jima ga wuri ka sani, ana sabo kana zuwa kana gaida mutum, kai wancan na ga ma ya daɗe nan wurin, akwai sabo kenan da shi, shikenan an yi sabo da shi.
Sannan ana tahiya da mutanen da daidai da halin?
Ana tahiya da bakin halin mutum ba, ana tahiya da shi.
To ko su sana'a tana da farashi? Wannan sana'a ta ku tana da farashi ko katin kayan ahara ko koya ne tsarin ku yake?
To ga sai dai an ka kira mun ma aiki ba mu sa ma kuɗi. Sai dai wanda ya ce kai nawa ake yi muna aiki wa kawo 40 ko 50. Amma yanda mun gamba tun dai ya dan girme mu aka san ce to malami kai dai ba do kawai abin da kai gari.
Amma lokaci aka ce muka ga mutum da riga mai kyau kuna tsaga mashi kuɗi.
To wannan aidai
dai lahalin mu ne waje.
Sai ki malaji gyaro kawai.
Wai lokaci ko kuka ga mutum da tashi ta kwami ku sai sauri kuke. Kuna haka.
Ana sa a gyara mai. In ya ba mu kudin sai mu tai kuma mu kama aiki.
Ba ku da zabi ne don da ya tarbi gaban kai dai zai yi cewa kai dai ba ka da zabi. Dan sauran da ya.
Ba ni da zabi kwarai irin wancan.
Masha Allah. To game da wannan guri naka ko kuma yanci wannan sana'ata ka wani irin nasarori ka samu a ciki da ba akwai ribobin shi?
To ni gaskiya kunga sana'a na gode ma Allah kuma na gode ma ina da bukata ta daidai bakin gurgudu.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
Dan Usman
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya. da alheri.